This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta cimma matsayar bin tafarkin diplomasiya domin tsinke barakar da ke tsakanin ta da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso.
Mu a wurin mu ɗan uwa ne kuma abinda ake dubawa ita ECOWAS muhimmancin ta talikan da suke ciki ba wai gwamnatocin ba.
Gwamnatin jihar Oyo ta ce ta gano mutanen da suka yi sanadiyar wata fashewa da ta girgiza birnin Badun inda ta sha alwashin gurfanar da su a gaban shari'a. Shin ko me yasa ne ƴan ƙasar Ghana suke nuna kakkausan adawa kan samun nasarar Najeriya a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka?
Bakiyayya ba a kishi ne. Ghana ta ci kofi guda uku sannan Najeriya ta ci ɗaya. Ghana ta saki ci ta samu hudu. To bayan haka ba ta saki ci ba har yanzu. Bayan haka Najeriya ta ci ɗaya, biyu, uku. Yanzu na hudu kenan fa in ta ci wannan za ta kama Ghana. Abin da ke damun Ghana kenan kawai ba wannan ba.
Sai za ku ji cikakken rahoton har ma da shirin yanayi da muhalli. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis, kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shekarar 2024. A cikin fiye da sa'o'i biyu na sauraron dukkanin bangarorin biyu, wato alkalan masu ra'ayin mazanjiya da alkalan masu sassaucin ra'ayi, sun dasa alamomin tambaya kan ko Trump zai iya sake tsayawa takarar zaben shugaban kasa da za a yi ko a'a, saboda rawar da ya taka a zaben da aka gudanar na watan Nuwambar shekarar 2020 wanda ya sanadiyar harin da aka kai ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Babban abin damuwa shine ko majalisar dokokin kasar za ta iya daukan mataki kafin jihohi su yi amfani da tanadin tsarin doka wanda aka amince da shi bayan yakin basasa don hana tsaffin jami'an da suka yi tawaye sake rika mukami.
Ruling from this court that affirms the decision below would not only violate term limits but take away the votes of potentially tens of millions.
Lawyer Trump Jonathan Mitchell kenan yayin zaman na kotun koli yake cewa idan har wannan kotu ta amince da hukuncin da ya hana Trump takara, hakan zai tauyewa gwamman miliyoyin Amurkawa haƙƙinsu na zaɓar wanda suke so. Yayin bada bahasin nasa, lauyan da ke wakiltar masu kada ƙuri'a a jihar Colorado, Jason Murray, ya jaddada cewa babu haufi Trump ya taka rawa a harin na majalisar dokokin Amurka wacce za ta iya hana shi yin takara.
President Trump's main argument is that this court should create a special exemption to Section 3.
Yace abinda shugaba Trump yake so shine a bashi wata kariya ta musamman wacce shi kadai zai mora karkashin sashi na uku na dokar. Ai babu wata hujja da za ta sa a bashi wannan kariya. Saboda haka ina kira ga wannan kotu da ta yi watsi da ikrarin da yake yi cewa waɗanda suka samar da wannan doka sun yi kuskure. Akwai kuma tambayoyi kan ko wannan doka za ta iya aiki a kansa. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya dawo Washington daga gabas ta tsakiya a yau Alhamis ba tare da wata sabuwar yarjejeniya a hannu ba, wacce za ta ba da damar dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila take yi da Hamas wanda ya shafi tsawon watanni huɗu ana yi a Gaza. Ko kuma wata yarjejeniyar sakin mutanen da ke hannun mayakan da Hamas ke garkuwa da su. Blinken da wasu jami'an Amurka sun ce suna da ƙwarin gwiwa cewa za a iya cimma matsayar dakatar da buɗe wuta tare da kubutar da sauran mutane 100 ko fiye da aka yi garkuwa da su. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nuna shakkunsa akan barin yankin na Gaza ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Hamas, lamarin da ya kwatanta a matsayin wanda ba zai yiwu ba. Yana mai cewa Isra'ila za ta ci gaba da yaƙi har sai ta samu galaba. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce a yau Alhamis Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa 17 inda suka yi barna a Mykolaiv da Odessa, sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce sojojin saman ƙasar sun lallata 11 daga cikin jirage marasa matuƙa a yankunan Mykolaiv, Odessa, Venestia da Dnipropetrovsk. Vitali Kim, gwamnan yankin Mykolaiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa an samu lalacewar gine-gine da masana'antu. A Odessa, gwamnan yankin Oleh Kipa ya bada rahoton lalacewar wani babban bene da ba a kammala ba da kuma wata makaranta.
Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma, ECOWAS ko kuma CEDEAO, ta cimma matsayar bin hanyar diplomasiya domin sulhun tatankiyar da ke tsakaninta da ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso. Ƙungiyar ta cimma matsayar ne a wani taro na musamman da ta gabatar a Abuja, Najeriya, inda kuma ta tattauna ciki har da batun ɗage zaɓen ƙasar Senegal. Wakiliyarmu Halima Abdurra'uf ta tattauna da shugaban majalisar ministocin ƙungiyar kuma ministan harkokin wajen Najeriya, ambasada Yusuf Mai Tamatugar, dangane da sakamakon taron.
Eto a ƙarshe akwai wato shawarwari da dama da aka bayar wanda kuma ɗaki ya yadda za a aiwatar, domin har ila yau dai bamu daddara ba wannan ƙasashe da suka ce sun fita daga ECOWAS, Burkina Faso da Mali da Niger. Mu a wurinmu ƴan uwa ne, kuma abinda ake dubawa ita ECOWAS mahimmancinta talikan da suke ciki, ba wai gwamnatocin ba. Saboda haka muna ƙara jaddada ƙoƙari da za mu ci gaba da yi ta hanyar diplomasiya na shawo kansu domin su zauna gidanmu ɗaya, su ƴan uwa ne, kuma zaman lafiya ake nema a wannan yankin namu. Kusan wannan fita sai a ce ma mewa wahalan da zai jawo wa talaka ya mafi takunkumin da ake magana a sa. Akwai shawarwari na musamman kuma nan ba da kaɗan ba za a ga an fara aiwatar da su. Za mu ci gaba da ƙoƙari kamar yadda na faɗa ta hanyar diplomasiya. Ai, ko da yaushe duk cikin tattaunawan da muke yi muna jaddada zancen cire takunkumi, kuma su ake su ma su duba su ga inda wasu abubuwa da ya kamata su yi domin a samu rangwame kuma da sauƙin cimma matsaya ɗaya, su ma su ta ɓangarensu. Ita Senegal an tattauna amma ba a sa shi cikin rahoto ba, saboda akwai ƙa'idan ECOWAS wanda dukkan abin da za a tattauna sai an sanarwa su ministoci da za su zo wannan taro kafin a tattauna, domin kowa ya zo da shirinsa. Sai kasance lokacin da aka tura wannan gayyata na wannan taro, wannan daga zabe na Senegal bai riga ya faru ba, amma mafi yawancin wanda suke daki sun amince cewa ya kamata lalle ECOWAS ta ci gaba da jaddada mahimmancin bin ka'idojin dokoki na zabe na Senegal da kuma tabbatar da cewa an yi zaben nan cikin lumana, cikin gajeren lokaci, an ci gaba da bin ka'ida, domin a ci gaba da tsarin mulki a bisa ka'idan kundin tsarin mulkin Senegal.
Ambasada Yusuf Mai Tamatugar kenan, shugaban majalisar ministocin kasashen kungiyar ECOWAS a zantawarsu da wakiliyarmu Halima Abdurra'uf. To, gwamnatin jihar Oyo ta gano wasu mutane uku da ta ce sun yi sanadiyar wata fashewa da ta girgiza birnin Badun a kwanakin baya, inda ta sha alwashin gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnan jihar Siye Makinde ne ya bayyana haka lokacin da yake karɓar rahoton kwamitocin da ya kafa domin binciken musababin fashewar ta Badun da kuma gano irin ɓannar da ta haddasa. Wakilin mu Hassan Umaru Tambuwar na ɗauki da rahoton.
Ko da yake gwamnatin jihar Oyo bata bayyana sunayen mutanen uku da take zargi da haddasa fashewar ba, amma a can baya hukumomi a jihar Oyo sun zargi wasu 'yan kasar Mali da ke zaune a yankin da fashewar ta auku, masu sana'ar ma'adanai wato Muhammad Kamara da Usman Saiwane, da cewa su ne suka ajiye wannan nakiya wadda ta tashi ta yi sanadiyar fashe-fashe a birnin Ibadan wanda ya jawo ɓanna da dama. Sai dai mutanen sun musanta aikata wani laifi da yake hira da da manema labarai jin kadan bayan baiwa gwamnatin jihar Oyo rahoton mai baiwa gwamnati Shehu Makinde shawara akan harkar tsaro tsohon commissioner yan san Fatai Osheni ya ce mutane uku suka gano da laifi a game da fashewar haka ma gwamnatin ta jihar Oyo ta ce na kira da ta fashe ta haddasa fashewar samfarin wata jin ce da aka ajiye a yankin ya tafka ta adi ga jama'a da muhalli ba kuma ban bane kamar yadda aka yi ta yadawa yace binciken ya nuna mutane 335 da fashewar ta shafa suka yi rijista ciki har da wasu cibiyoyin kasuwanci guda 16 da majami'u masallatai makarantu da kuma wani sashe na asibitin koyarwa dake Ibadan wato UCH da dai sauransu to ko mai mazauna jihar Oyo za su ce a game da matakan da gwamnatin jihar Oyo ta dauka na hukunta waɗanda take zargi da ajiye abinda ya fashe ya hadasa fashewa mai karfi
Ibadan Oyo State an hukunta sun ne bangale fa gwamnati ba domin duk wanda ya san wannan mugun abu da zai kawo cikin da ma bai kamata ba ya kamata a ce an ware tan daji an gina mai gidan na musamman an ajiye domin kare jama'a da kare dukiyar su da kuma kiyayewa saboda gaba dan ya ce an hukunta sun ne bangale fa gaskiya
me zaka ce a game da illar da wannan fashe-fashen Ibadan ta jawo
gaskiya illar da ya faru gaskiya tsida asara babba an yi asarar dukiya an yi asarar rayuka ya kamata Allah ya nuna dawowa masu irin wannan kunne kiyaye su da ajiya inda jama'a su
tsuna na jami'an ta yawa mene su gaban samari a kiyali ni na fi su a hukunta su saboda abun sai waye idon gwamnati ma saboda abun da ya faru din nan akwai irin su da yawa a wuraren da ba sani ba amma yanzu sai sa idon gwamnati ma akan saboda wata rana wasu mutanen da sun sa irin wannan abu ma suna yi irin wannan aiki da gwamnati suna boyewa gwamnati ba su san da su ba ga yangari ba su san su ba jikin su ma sai yi sanyi
idan ba amanta ba ran 16 ga watan Janaware na wannan shekara ne aka yi wata fashewa mai karfi da ta shafi unguwanni da dama a birnin Ibadan kana tar razana mazauna birnin na Ibadan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umaru Tambuwal to kamar yadda aka sani dai Najeriya ta sami tsallakewa zuwa wasan karshe ta gasar kullun kafar cin kofin nahiyar Afrika bayan ta doke kasar Afrika ta kudu a wasan kusa da ta karshe a jiya Laraba inda za ta fafata da mai masaukin baki wato Ivory Coast a ranar Lahadi to sai dai kasancewar wato sai dai kasashe da dama dake da alaka ko kuma kamanceceniya da Najeriya ma suna ta nuna tsananin adawa da nasarorin da take samu a gasar musamman kan abinda ya bayyana a shafukan sada zumunta akan haka wakilin mu a birnin Accra Redwan Abbas ya ji muna ra'ayoyin yan Ghana din waɗanda rahotanni suka bayyana sun fi kowa adawa da wannan lamari waɗanda suka bayyana cewa adawar fa ta gogayyar wasa ce ba wai ta kiyayya da juna ba
suna zakar Muhammad mai daban-daban inda ya sa ni wasu mutanen Ghana ba daɗi ba da yake Ghana da Najeriya sun zama kamar yan adawa sai sa ne suke ciwa su ba su daɗi ba saboda Najeriya ta ci gaba kuma Najeriya za ta ɗauki cup in ta yi nasara ga wannan lokaci ta samu su hudu kenan ko su ta yi daidai da Ghana sai sa su ba su daɗi ba mutane wasu mutanen Ghana.
Sunana Coach Abubakar Muhammad a Hausa muke kenan in mun support din wani gari in ba Ghana cikin Najeriya kamar. To amma ka san adawan da ke tsakanin Najeriya da Ghana ba wani abu ne bragging right ne ba ball kaɗai ba ka ga ya kama wajen waka wajen ababa da dama ka gani ko Ghanaians wasu gani suke in Najeriya ta ci kafin so hudu kenan kuma the last time in da Ghana ta ci kafin 1982 ka gani so hudu kenan shi yasa bragging right zai je sama to abin da yasa kenan wasu ɗan Ghana suke adawa da Najeriya kar ta ci kafin amma ba wai kiyayya bane haka da ke
ban san da wannan ba amma abin da na sani da jiya da gaba daya Ghana muna jin daɗin Najeriya shi nasara tun kafin ma a soma wasan ma muna ce Allah sana gira Allah ga Najeriya nasara
na yi tura da wasu ɗan Ghana sun ce haka nan ne saboda yanzu Najeriya in sun zama draw Najeriya kuma sun ci hudu kenan Ghana kuma sun ci kudu sun ba ba wannan adawa
ko da yake wasu sun gan shi haka nan amma gaskiya mu dai jin daɗi ne a ce Najeriya sun je sun ci wasan jiya na sun je final su da Kodewa don muna son abin da su duki hannun Kodewa ne saboda Kodewa sun ta abin nan doka hannun Ghana kuma muna baƙin ciki da wannan zikin da suka muna mai jisa dole mu supportin su su duki masha wasan
ne Alhaji Mansur sai ka san ganin Najeriya ma Hassan da Hussein ne ana kishi da juna ba kiyayya ba a kishi ne kana ta ci kofi guda uku
sannan Najeriya ta ci daya. Ita tu kuma aka sake dawowa Libya da ana ta sake ci ta samu hudu. To bayan haka ta sake ci ba har yanzu. Bayan haka Najeriya ta ci daya biyu uku. Yanzu na hudu kenan fa in ta ci wannan da ta kama Ghana sai kankan. So abin ke da mun gane ke da gaba wannan ba.
Kishi ko dai adawa na kwallon kafa tsakanin Ghana da Najeriya dai da daddan abu ne tun ba ma wannan karo da in Najeriya ta lashe kofin ta yi kankan kam da Ghana wace so kudu tana cin kofin. Ita kuma Cote d'Ivoire so biyu tana doke Ghana ta ci kofin. Yanzu ayar tambaya ita ce tsakanin Najeriya da Cote d'Ivoire wa Ghana za ta so ta lashe kofin. Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Ta gaida Ridwan Abbas kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu ga shirin mu na yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon.
Yanzu nan idan kika da generator a gidan ki sun kwana uku za ki ga yadda bangon ku zai yi baki. Ma'ana wannan shine rashin tsafta su.
They are struggling to go up because they are now having serious shortage of rainfall, and this is leading for them losing crops.
Waɗanda za su kai ga rage fitar da iska dan mai limaman yanayi a ƙasa kuma sai a tace yawan wannan iska.
Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu yi nazari a kansu cikin shirin ni na wannan makon. Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. Daga cikin alamomin da masana suka alakanta da sauyin yanayi akwai yanayin zafi, rana, iska da lokacin damina da kuma wa'adin daminar wanda duk suke tasiri kan muhalli da kuma rayuwar dan adam. Kasancewar daga ita muhallin ne yake samu duk wata bukatar sa ta rayuwa. La'akari da irin sauye-sauyen da ake fuskanta a fannonin rayuwa daban-daban shine dalilin fitar da wata sanarwa da gidauniyar Media Advocacy for West Africa Foundation MAWA a takaice ta yi karkashin jagorancin Audu Liberty Osini a ranar 21 ga watan Janairun da ta gabata. Dan Raji mai fafutukar wayar da kan al'umma domin tabbatar da shugabanci na gari wanda yayi watake sauyin yanayi lokacin daukan mataki yayi. Malam Usini wanda yayi bayani cikin harshen Turanci yace
the impact is becoming increasingly obvious in Nigeria, particularly in northern Nigeria. In Yobe State, for instance, you could see how the farmers are actually struggling.
Malam Audu Liberty Usini yace alamomin sauyin yanayi sun da bayyana a Nigeria musamman ma a yankin arewa ko da yake ya shafi dukkanin yankunan kasar har da Abuja. Misali a jihar Yobe manoma suna fuskantar matsalar rairayi. Rairayi yayi sanadiyar rasa gidaje sakamakon kwararowar hamada. Dalilin haka manoma suna kokarin noma abinci amma kasancewar suna fuskantar karancin ruwan sama yana haifar da babban asara ga manoma. Hakanan ma bara a jihar Kaduna masu noman citta sun yi babbar asara duk a sakamakon karancin ruwan sama. Bara a Abuja mun gudanar da wani bincike inda muka gano cewa kusan kaso 65 cikin 100 na manoma suna asarar doya da suka girbe a sanadiyar matsalolin sauyin yanayi. Abin da ke faruwa shine suna ajiye doyan da suka girbe cikin rumbu da kuma ganye sai dai wannan dabarar tasu ta gaza. Sannan sun yi yunkurin adana doyan a gidajensu sai dai doyan sun fara rubewa. Na kuma gana da makiyaya inda suka shaida min cewa batun burtali da gwamnatin da ta shuɗe ta dago a gaskiya ba shi suke bukata ba domin yanzu dumbobin su ba sa samun wadataccen ciyawa sannan kuma gulabe suna kafewa. Idan kuma kai gabashin Najeriya akwai al'ummar karamar hukumar Nsukka galibin su manoman barkono ne. Yanzu sun daina noman barkono domin karancin ruwan sama da matsalolin yanayin muhalli suka haifar. Yanzu manoma matan ko masu yin ruwa domin su yi bayi inda ake sai da kowane tanka 30,000 to mata guda nawa ne a cikin su za su iya sayan ruwa kazalika haka lamarin yake a jihar Yobe da na gana da mata manoma sun shaida min cewa sun koma amfani da injin ban ruwa amma tambaya nan ita ce mata nawa ne suke da kuɗin yin hakan har ma da maza wannan kenan to shi kuma Dr. Salisu Dahiru babban director a majalisar yaki da sauyin yanayi ta Nigeria wato Nigeria Climate Change Council yayi bayani a game da wata hadaka da hukumar ta kulla da kungiyar majalisar dinkin duniya UNDP wacce ke tallafawa cigaban kasashe ko me ake kokarin cimmawa da wannan hadaka
wani taro inda muka gudanar da wani hadaka tsakanin majalisar yaki da dubaman yanayi ta gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar nan ta UNDP wanda ke karkashin majalisar dinkin duniya kan wani hanya da aka sabon yadda za a rinka gudanar da manyan ayyuka waɗanda za su kai ga rage fitar da iska don mai dumaman yanayi a ƙasa kuma sai a tace yawan wannan iska ga kuma yin amfani da shi kamar ya zama hannun jari a wadda za ka ga mutane suna amfani da shi tsakanin ƙasa da ƙasa wato abin da ake kira carbon market ko carbon trading shi wannan salo wani abu ne wadda karkashin majalisar dinkin duniya shine aka shigo da shi domin samar da kudaden shiga wadda kananan kasashe ko kuma kasashen da basu ci gaba ba za su rinka amfani da shi domin samun kudin shiga da za a gudanar da waɗannan manyan ayyuka a dalili ko shine waɗannan manyan ayyukan sukan buƙaci makudan kudade kuma sukan buƙaci fasaha da kimiyya waɗanda kuma kin san a nan Afirka da su Najeriya ba abu ne da suka riga suka wanzu ba.
A nashi ɓangaren kuma Alhaji Lawal Yakubu Gada shugaban kamfanin samar da makamashin Grenado International Limited sannan babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change ya yi ƙarin bayani a game da bambancin da ke tsakanin makamashi mai tsafta da mara tsafta.
Bambancin ya taso ne daga irin sanadarin makamashi waɗanda aka haƙowa da ƙasa wato fetur da gas suna fitar da hayaƙi mai dumama yanayi wato ana kira shi carbon dioxide a turance.
Wato shi ne kuma fossil fuel?
Su a yi fossil fuel ɗin kashi huɗu ne. Akwai shi carbon dioxide, akwai carbon monoxide, akwai sulfur, akwai har su chlorofluorocarbon. A fossil fuel ɗin duka su ne suka ƙunshi fetur da gas da coal. Abubuwan da ake haƙowa a ƙasa to su suna da illa ga muhalli domin suna fitar da waɗannan hayaƙai da aka faɗi na carbon dioxide kuma su suna ƙarewa da arsenic su kuma waɗannan
ba na tare numfashinka ba idan ka ce suna ƙarewa me ake nufi da haka
wato su Allah ya riga ya halicce su shekaru masu yawa da suka gabata a cikin ƙasa don haka suna nan ne kamar mutum ya aje abu a tsin yana duka yau gobe yana duka gobe za a waye gari to amma su makamashi waɗanda suke ba sa ƙalewa waɗanda ba sa fitar da muhalli to su ana sabunta su in nace waɗannan makamashi sun haɗa da hasken rana da iska da hydrogen da kuma hydro su kansu makamashi da ake samu daga ruwa to waɗannan su ba sa ƙarewa saboda yadda ake samar da su ba wai an riga an halicce su bane tun azal-azal yanzu ne aka kirkiro su kuma za a ci gaba da kirkiro su har nuclear yana cikin makamashi waɗanda ba sa fata yanayi mai tsafta abin da yasa aka ce musu masu tsafta saboda ba sa fitar da wannan mai dumamar yanayi carbon dioxide
waɗannan jerin iskan da ka zayyano guda huɗun nan
na'am yawa su waɗannan ba sa fitar da shi yasa aka ce musu masu tsada waɗannan yanzu nan idan kita da generator a gidan cikin kwana uku za ki ga yadda bangon zai yi baki ma'ana
wannan shine rashin tsaftar su. To haka suke dimama yanayi a cikin sararin duniya. Ana sakin su suna dimama yanayi suna sa rashin yadda yana taruwa. Don haka shi yasa ruwan da suke a tekuna wanda suna da kankara. Dimama yanayin su yasa tana narkewa tana sa tekuna suna ƙara yawa. Don haka ana samun ambaliya. Shi yasa suke cutar da muhalli. Sannan suna sa canza yanayin ruwa a samu aikon ruwa ba su fara da wuri ba ruwan sama kenan nake nufi ko kuma ruwan su zo su yi kadan ba a same su yadda ya kamata ba duk saboda ni saboda tsunami yanayi da waɗannan makamasai mara tsafta suke jawowa. So a takaice babban bambanci na makamasai masu tsafta da mara tsafta shine na farko su waɗannan suna karewa, na biyu suna cutar da muhalli, sannan suna karewa da sauri. Ko da an ce za a yi shekara 20 ko 30 to za a cimma gari wata rana sun karasa. Amma su waɗannan waɗanda ba sa gurɓata muhalli masu tsaftace to su koyaushe da a renewable, shi yasa ake ce musu renewable energy kuma clean energy, saboda ni za a ana ƙirƙiro su ne ana samar da hanya mai tsafta. Hanyoyin da ake samu su ma suna da sauƙi fiye da na waɗancan fossil fuel ɗin masu mara tsafta ɗin.
Bari fahimci
na crude oil yana dawaya yana ɓata yadda muhalli fiye da ki ce za ki yi amfani da solar ki samar da sanadari ko abinnan wanda baya ɓata abinnan. To don haka sun fi sauƙi sai dai sun fi tsada wajen samarwa.
Mai sauraro, anan za mu ji sa'aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za a ji mu da bayani a game da alfanun makamashi mai tsafta da matakan da ƙasar Ghana ta ɗauka don tabbatar da inganta tsaftar iska ƙasar. Yanzu a madadin Dr. Salisu Dahiru, Alhaji Lawali Yakubu Gada da Malam Audu Liberty Osini da ma ɗaukacin abokan aiki a nan muryar Amurka, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku tara a shiri na gaba.
Tawa gaida Aisha Mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
A yau Alhamis, kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shekarar 2024. A cikin fiye da sa'o'i biyu na sauraron dukkanin bangarorin biyu, wato alƙalan masu ra'ayin mazanjiya da alƙalan masu sassaucin ra'ayi, sun dasa alamomin tambaya kan ko Trump zai iya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa da za a yi ko a'a, saboda rawar da ya taka a zaben da aka gudanar na watan Nuwamba shekarar 2020 wanda ya sanadiyar harin da aka kai a ginin majalisar dokokin ƙasar na ranar 6 ga watan Janairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya dawo Washington daga gabas ta tsakiya a yau Alhamis ba tare da wata sabuwar yarjejeniya a hannu ba, wacce za ta ba da damar dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila take yi da Hamas wanda ya shafi tsawon watanni hudu ana yi a Gaza, ko kuma yarjejeniyar sakin mutanen da ke hannun mayakan da Hamas ta yi garkuwa da su. Blinken da wasu jami'an Amurka sun ce suna da ƙwarin gwiwa cewa za a iya cimma matsayar dakatar da buɗe wuta tare da kubutar da sauran mutane 100 ko fiye da aka yi garkuwa da su. Jami'an ƙasar Ukraine sun sanar a yau Alhamis cewa Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa inda suka yi ɓarna a Mykolaiv da Odessa, sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce ta lalata 11 daga cikin jirage marasa matuƙa a yankunan Mykolaiv, Odessa, Venisia da Dnipropetrovsk.
To masu saurare, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zara Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Ledes Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.